بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد أن أمسوا البركة نموكو سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa da ku a daidai wannan lokaci a inda muke saran gabatar muku da wani kwarya-kwaryan shiri wanda ya shafi wato tafsirin alkur'ani mai girma zamu kira wannan shiri da suna sanin makamar ilimin tafsiri a takeice wannan shiri ƴan uwa masu albarka ya samu wato asali ne daga tunanin cewa akwai buƙatar tattaunawa da ƙarawa juna sani da fahimtar da ƴan uwa ɗaliban ilimi da sauran al'umma da sauran masu saurare game da makamar ilimin tafsirin alkur'ani mai girma musamman ganin kusantowar watan azumin Ramadana mai albarka wanda galibi a cikin al'adar mu a wannan wata muna shagaltuwa da al'amuran alkur'ani ta fuskar karanta shi da tilawarsa da maimaita haddasa da kuma uwa uba halartar wato majalisai na tafsirin alkur'ani mai girma a kusan dukkanin ƙauyuka da biranen ƙasashenmu ana irin waɗannan tafsirai kuma har sun zame mana wata al'ada daga cikin al'adunmu masu kyau insha Allah. To ganin yadda al'amura suka kai suka kawo da kuma irin yadda wasu abubuwan suke fita daga lissafin da ya kamata su shiga shine muka ga dacewar daga wannan gidan TV namu mai albarka na Albani TV kai ma da shan Allah akwai buƙatar mu ma a matsayinmu na masu ƙoƙarin ganin cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadu da ilimi mai inganci muka ga dacewar mu gayyato ɗaya daga cikin malamanmu a nan garin Zaria dan ya bamu gudumawa ta fuskar tattaunawa koda a takeice ne game da abin da ya shafi wannan fanni na tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ƴan uwa su amfana da wannan tattaunawa insha Allah. Kamar yadda na ambata wannan zai zama darasi na farko kenan wanda muna fatan mai darasa akalla guda biyar a cikin wannan shiri na sanin makamar ilimin tafsiri. Alhamdulillahi mun samu haɗin kai da goyon baya da kuma amincewar ɗaya daga cikin malamanmu a wannan larji na ƙasar Zaria wato Malam Bashir Lawal Muhammad wanda sananne malami ne a gunku ƴan uwa masu albarka ya ba mu dama don mu tattauna da shi akan wannan fage kuma alhamdulillahi ga malam ya riga ya shigo cikin wannan wuri da ake yada waɗannan shirye-shirye algatu malam barka da isowa
makalla
assalamu alaikum
alaikum salam barkan mu
Allah lafiya algatu malam ya shirye-shiryen azumi kuma
to alhamdulillah Allah ya
harkokin siyasa tun nasan malam dai baya noman rani
to ai siyasa ma ba na yi
Allah shiga ta malam ai wannan daga ai siyasa ai sai da malami algatu
malam
Allah dai ya samu dace
manyan malamai suke
alhamdulillah to algatu malam kaji wannan matashiya ta mu
gaskiya
muna so ne mu samu wani dan abu da zai zama kusuri ga shiga cikin wannan wata na Ramadan musamman game da al'amarin tafsirin alkur'ani mai girma
gaskiya
shi mu ga dacewar ayi wannan tattaunawa da fatan ƴan uwa su amfana zan so mu fara da batu akan wai menene tafsirin alkur'ani algatu mal
to a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ان وما سقلموا دسوغارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم
منا مفاتن الخير يأدي عند كوكي أولا دونيا تا وبنججن حلتو منا مفاتن الخير الله سبحانه وتعالى يسامر يوم مقباكي دي البركة
آمين
شو مؤنشي تفسيري wani fanni ne ko wani ilimi daga cikin ilmoma wanda wasu malamai suna ganin su ne ilmoma guda uku wanda suka fi kowane ilimi daraja. Ilimin farko shine ilimin tafsiri wanda yake da alaka da alkur'ani. Ilimi na biyu shine ilimi na hadisi riwayarsa da kuma sanin kanikancin yadda ake gane ingancinsa abinda ake ce mu diraya. Sannan na uku shine ilimin fiqh usulinsa wato tuwasinsa da kuma rassansa. To duka waɗannan shi kuma fiqhu dama su kan kasa shi gida biyu su ce al-fiqhul akbar da al-fiqhul asghar kamar yadda ake danganta ma al-imamu Abu Hanifa cewa kusan shi ya fara faɗin haka in an ce al-fiqhul akbar ana nufin aqida abinda ya shafi hukunce-hukuncen da suka shafi kadaita Allah subhanahu wataala da tabbatar da rukunin imanin nan guda shida a dunkulan su da kuma rarraben su to sai kuma fikhu yadda za a bauta ma Allah subhanahu wataala aikace to tafsiri in an ce tafsiri kalma ce ta larabci malamai sun tattauna akan kalmar suka ce asalin ta daga al-fasr in an ce al-fasr shine al-kashf الإمام السيوطي أو جنسة أتشن الإتقان في علوم القرآن شينا جنن جوية كلمة أكي دقا الفسر تو أسل كلمة با إتبتشي تا الفسر با فاء بتشي فرقو سفر يتشي مقلوب من السفر السفر شين الكشف والإظهار أبين أبتو دشي أبنك دوش كومي يبتو بيدي تو سيسوكا تشي حكا to koda ba a ce maqlubi ba dama akan samu irin waɗannan kalmomin da ake ce musu mutaradifat kuma su zama sun kusanci juna hatta a yanayin kusan yadda ake lafiz ake lafizi da su a sautin su sannan kuma harufin su su zama adadi daya as-safru al-fasr duka gabaki daya to in an ce haka a larabci kenan saboda ka in an ce at-tafsir taf'il ne ga masu harkar larabci wato taf'il mai da abu ya zama wani abu yawa saboda kan an ce tafsir ana nufin al-kashf al-izhar al-idah al-ifsah al-bayan da sauran duk waɗansu kalmomi waɗanda suke da alaka da bayyana abu da fitowa da shi fili da bayyana shi balo balo da fito da wani abin da yake boyayye a cikin sa wannan shine harshen larabci in an ce at-tafsir amma a wajen malaman Qur'ani to sun kawo wata kuma kalma wacce take da alaka da tafsir din ita ce at-ta'wil a wajen manya-manyan malamai magabata ba su bambanta tsakanin sun ce at-tafsir da at-ta'wil kuma Malik Ibn Taymiyyah almajirin sa Ibn al-Qayyim a cikin as-sawa'iq al-mursala abin da ya tafi akai kenan cewa kalmar at-ta'wil ita ce kalmar at-tafsir kafin su can al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wanda ana ganin shine farkon wanda littafin sa ya fara bayyana cikakke na tafsiri to shi ma akan haka yake ya tafi akan wannan shi yasa za a ga tun daga sunan littafin nasa sai ya sa masa suna Jami'ul Bayan an tawil ayatul Qur'an to ita kuma kalma at-tawil kalma ce da take komawa al-Imam Ibn Faris yace kalma ce dake da asali biyu asali na farko shine ibtida'u shay asali na biyu shi kuma shine intiha'u shay ibtida'u shay shine wanda ake cewa awwalu sai ya zama ana da sani kaga kalmar ta'wil awwalu shi yasa hatta kalmar sai a ce awwala yu'awwilu ta'wila to farko ce to sai kuma asali na biyu al-intiha karshen abu aqibarsa sakamakonsa masirinsa marji'insa wato abin da yake komawa zuwa gare shi to shine ita ce ma'ana ta biyu to wannan ma'anar ta biyu ita ce ma'anar da tafi dacewa da ma'anar ta'wil a wajen malaman tafsiri domin idan aka faɗi aya aka fassara ta to abin da ake so ina ma'anar ta ake son ta kai me makomar ma'anar ta to sai suka ce da at-ta'wil da at-tafsir ma'anar su daya wannan da yawan malamai abinda suka tafi akai kenan kuma mun dauki wannan babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi kaga maganar sa tana da karfi wanda ya rasu shekara ta 310 saboda ka malami ne na farko daga cikin malamai magabata wadanda tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba nisa tabi'ai da yake riwaya a wajen su ya kawo tafsiran su ko sahabbai wanda suke fassara ayoyin alqur'ani za a ga sanadin bai da tsawo wato silsila ba ta da tsawo tsakanin shi da su to fahimtar sake to da kalmar tafsiri da kalmar tawili dukkanin su sun zo a cikin alqur'ani kalmar tafsiri a waje daya ta zo a cikin alqur'ani kaka wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan yana raddi da kafirai da suke bayanin cewa manzon Allah sai sama shi ya kirkira alqur'ani suna ganin dabi'un manzon Allah sama basu musu ba su suke aiko wani annabi amma ba mutum ba mala'ika suke son a aiko to shine a cikin dai tattaunawa da Allah subhanahu wata'ala yake yi da su kafirai na mai musu da martani sai ce wala ya'tunaka bi masali ba za su taba zuwa maka da wani misali wanda ya shafe ka ko ya shafi littafin mu ba ko ya shafe mu mu kan a game da sufofin Allah da sunayen Allah illa ji'naka bil haqqi face sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya na su ƙarya wa ahsana tafsira kuma wanda yafi kyawun a fassara shi a bayyana shi duk wanda aka mu bayani zai ji abin ya kama kwakwalwar shi ita kuma kalmar tawil ta zo a cikin alqur'ani ita ma a wurare da yawa ta fi kalmar tafsiri domin tafsiri so ɗaya ta zo amma kalmar tawil ta zo da a wurare da yawa misali Allah madaukakin sarki yana faɗi huwal ladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله من سامع كلمومي قدابي من سامع كلمومي قدابي ذكرت تأويل تأسنزو أنا كما فسر سيدني آكبة واتو مقومة مقومة أبو فسر أبو وسكما ما لمن سيسوك تي آآ تأويل دبن tafsir suka ce idan an ce tafsir shine tawdihul alfaz kawai
na'am
bayyana lafazi a fassara lafazi amma idan aka ce at-ta'wil shine tawdihul ma'ani wato a fito da ma'anar abu a bayyana ma'anar abu ba lafazin sa ba misali kamar an ce at-tafsir shine kamar a ce ba ni baki ba ka fassara amma idan an ce at-tawil shine azurfafa bayani
ainutsu
a cikin abinda kalma ta kunsa yawa kalma ko kuma jumla wasu kuma suka ce a'a abinda ake ce ma tafsiri kawai shine tawdihul kalimat kalmomi ake nufi a fassara kalmomi wannan kuma sai suka ce at-tawil shi kuma shine tawdihul jumal yawa daga nan ne ma a cikin nau'in tafsiri kamar yadda zamu gani ake da abin da ake ce mishi tafsirul ijmali da kuma at-tafsirut tahlili da makamantan dai haka da malamai
zuka nan algata mallan kamar mu abin da ake a kasan nan wanda ake yi a jabaki da larabci a fassara da hausa ko da lufanci to shi tafsiri ne kenan ma shi a ilmance ko kuwa
to tafsiri ne amma an yi itimadi wasu na itimadi da littafan wasu malamai ba su aikin su shine tarjuma suke da yawa
isar da kawai
wa isar da sako suke yi wancan an rubuta da larabci wani malami ya riga ya gama aikin to su kuma malaman mu kuma sai su dauka su kuma sai su rika fassara mana da yaren da muke fahimta wajen Hausawa a fassara musu da Hausa wajen Nufawa a fassara musu Fulani a fassara musu
kowa
da irin nashi
to kenan yanzu in muka kalli duk wannan bayanin a dubbule shi tafsiri dai a bisa yadda malamai suka faɗa shine kokarin kusanto da ma'anonin alqur'ani
kwarai gurgurda ma ba mu zo kan shi ba
ai zo kan shi
wannan dama muna so mu fito da abin ne yadda malamai suke tattauna akai da kuma wancan kalma ai ta ukun su ita ce tarjuma
to tarjuma
yawa ita ma tana da alaka da tafsirul qur'an da ta'wilul qur'an kusan ba a samu sabani akan yardar magabata akan yin su ba amma abinda ake da sabani akai shine هل يترجم القرآن أو تترجم معانيه
إلى لغات أخرى؟
يوا شن القرآن زي إيواء أو كلا فزنسا أتي أني بانو بكي أمباك فسرة
دواني ياري دبا
دواني ياري ندبا
شيني وانا أبن دمكي
يوا ترجمة
يوا وانا دمكي أكي ما وانا دمكي أكي أمباتا
تو أما دي قولي راجه يا حلستا وانا شيني أبن دا ديوا دا كتشم مغباتا ما لمن سوكة في أقي cewa ai Allah madaukakin sarki da ya ce ma arsalna bir rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahu to daga cikin bayanin shine Allah madaukakin sarki ya ce ma arsalna ka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a manzon sallama Allah ya aiko shi daga dukkan mutane gabaki da sannan kuma Allah madaukakin sarki daga cikin ayoyin sa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum abinda harsunan mu sun sassaba
gaskiya
sai malamin suka ce lalle daga cikin darurar tabbatar wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi li yubayyana lahum to ya zama akwai tarjuma tun wannan shine za a hada ayoyin wa ma'arsalnaka illa kafatan linnas to kuma wakhtalafat lughatu haula'in nas ya rikan wadannan mutane sun bambanta to wannan kenan tarjuma kenan to a dunkule in an ce tafsirin alqur'ani shine kokarin fito da manufofin Allah subhanahu wataala wanda ya kunsa su a cikin littafin sa mai tsarki ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi ta hanyar ilmoma wanda malamai suka aza su a matsayin sharadi na duk wanda zai dauka waɗannan ma'anonin ya fito da su ga gudan iyawa
to na ganin malamin tafi kan wannan magana ka faɗa yanzu maganar ilmomi ma'ana kenan akwai wasu qualifications na ilimi da mutum ya kamata ya zama ya same su kafin ya kutsa cikin wannan fage Allah ta mala amana fushin baki akan
to kafin nan bari mu yi shimfida akan tambayar da kai dazu cewa mu kasarmu da ake daukan shin tafsiri ake yi
yawa
asali magabata abinda suke yi shine kafin ma rubuta wannan littafin ya ake tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce masa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayka mun saukan maka da littafi domin kai ma mutane shiri ka musu tafsiri ka musu bayani abinda ya dunkuli ka wawware musu abinda aka sake shi ka iya masa da baibayi abinda aka game shi ka iya ware wasu ababe ka ce ban da su di yana cikin litubayyana linnasi ma nuzila ilayka domin ka musu bayanin abinda aka sassaukar musu manzo Allah ta sama shine farkon wanda ya fara tafsirin littafin Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ji insha Allah wasu a wajen wasu malamai suna ganin tafsirin da manzon Allah sama yayi da kansa to yafi ma ka dauki abinda malamai suke cin shi tafsirul qur'ani bil qur'an domin nan manzo sama shine da kansa ya buga masa stamp amma an kace tafsirul qur'ani bil qur'an ila ijtihadin ka ne ka gano waccan ayar ta fassara waccan amma idan manzo sama ne da kansa ya fassara ya ce wannan ayar ga fassarar ta shi kenan yake magana sa ta yanke magana kuwa to manzo sama yana tafsiri bayan rasuwarsa sahabbansa sun kasance suna tafsirin alqur'ani mai girma kuma duk ba adalin tafi da ake da shi su larabawa ne tabi'ai su rika yin tafsiri duk wannan sun yi magabata duk sun yi tafsiri bayan su to daga baya sai ya zama an fara rubuta tafsiri a matsayin littafi kamar yadda muka faɗa akwai malaman da aka danganta musu tafsirai amma zai wuya ka iya samun tafsirin nasu dunkulalle a waje daya amma tafsirin da ya fara bayyana a ban ƙasa a ce gashi dunkulalle cikakken tafsiri tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har bi min aljinnati wan nas to tafsirin al-imam ibn jarir al-tabari shine ya fara bayyana a ban ƙasa sai bayan sa irin su tafsirin ibn abi hatim razi da makamantansu waɗanda suka biyo baya wanda shi ma nashi ba cikakke bane daga baya an diddibo wasu daga cikin tafsirin ibn jarir al-tabari aka kammala masa su amma dai waɗannan tafsirai ne da ake kasu da riwaya akwai wasu waɗanda ba cikakku ba na irin su Abdurrazzaq as-Sanani yana tafsiri amma ba cikakke bane shi ma tafsiri ne da riwaya yana kawo maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai to bayan duk wannan lokacin ya tsawaita to mu kasashen mu ai ba da yawa ba irin wannan tafsirin ake yi ba a akan dauki littafi ne misali shekarun baya tafsirin da yafi zama sha'i'i shine tafsirin manyan malamai guda biyu Jalaluddin al-Muhalli da kuma Jalaluddin as-Suyuti rahmatullahi alayhima tafsirul Jalalain shine tafsirin da ake dauka a dogara da shi wajen fassara ma mutane shine har ma wasu a Ramadan sai a sako kullun juz'i dai za a yi wato hizbi biyu kwana 30 a'a
soka daya
yawa soka daya akwai wajajin da aka ce suna soka biyu amma dai da yawa soka daya ake kullun aka zo aka zo wala
juz'i
yawa kullun za a yi juz'i wato hizbi biyu ke kaga kwanaki 30 za a yi hizbi 60 to haka ake to bayan nan ne sai zuwa Malam Abubakar Gumi ya zo yayi ma tafsirin Jalalain din aiki ya ana iya cewa ya ciccire wasu abubuwa a yanzu dai ba muna iya cewa ya masa tahqiqi ya fitar da wasu abubuwan da bai yake ganin bai kamata su zauna a ciki ba sannan kuma ya sa wasu ababen da ya kamata yake ganin
cewa kuma da ya ce kamar tahzibi ne yake
yawa ko tahzibi duka dai
ya fi kama da tahzibi
da ta'liqi ba duk ya masa a ciki to ya ciccire wasu abubuwa ya ƙara wasu abubuwa to sai ya zama tafsiran da ake dogaro da su kusan a ƙasarmu a ƙasashenmu nan daga nan har Niger da Chadi
to sai da ake magana da Hausa
kan wadin da ake magana da Hausa waɗannan sune littafai biyu da ake dogaro da su tafsirul jalalain sai kuma tafsirin raddul adhan ila ma'ani alquran da mala bagagumi wanda shi ma kanin wancan ne ko kuma abokin tafiyar sa to amma malamai a can da a irin wancan tafsirin da ake magana kansa wanda mutun zai zo ya dau aya da kansa ya fassara ya fuffutar da bayanan da yake ganin sun cancan to sai suka sa ma abun kaidoji shine tambayar da kuka yi cewa wadanne ilmoma ne ake da bukata a to kama al-imam suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-quran da kuma littafin sa at-tahbir fi usul at-tafsir shi ya kawo wasu ilmoma 15 waɗanda sai mutun ya cika su a matsayin sharadi ne mutun ya ji tsoron Allah sai ya cika waɗannan sharadin sannan zai dauki littafin Allah subhanahu wata'ala ya fassara amma fa da irin wancan tafsir
irin nasu na malamai din
yawa irin nasu na malamai tsakani da Allah magana gaskiya ke domin wannan ai amma mutun aiki an mishi aiki an bashi
kuma mutun zai zama mustaqilli
kenan zama mai zaman kansa da kanshi ne
in ma dai ya karanta na wani sai dai dan neman karin fassara
wanda za mu zo ne magana kan wannan to
sai ya ilimi 15
yawa ilimi 15 ilimi na farko shine wasu daga ciki zamu faɗi
na'am
domin wasu ma suna shiga cikin wasu ne misali kaga ya raba ilmul balagha sai da ya kasa shi gida uku kaga akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi'a waɗannan ilmoman guda uku to kaga mu zamu yi
akwai balagha
ilimi na farko shine ilimin alqur'ani shi kanshi gaskiya abinda suka faɗi duk mutumin da zai dauki littafin Allah da yawan malamai sun tafi akan cewa na farko sharadin sa ya haddace shi sai suka ce in bai iya haddace shi ba to yayi laushi a bakin shi ta yadda kowace aya zai iya hasasota ba tare da matsala wanda an ce hadda kaga hadda gaske fa ake nufi mutum zai zama ya san mutashabihatul lafiyya ya san su misali a kawo aya zai ya san irinta ta zo a cikin ne bambancin kaza a cikin ne bambancin waccan da ta ce kisoshi da aka ba da irin
kisoshi aka maimaita su a wurare
annabi Adam alayhi salam ne bambancin kissan annabi Musa a cikin suratu al-baqara da ta suratu da suratul a'raf
da ta kasa
suratu hud da ta suratu taha duk ne bambancin su ne aka faɗi a can wani lafazi aka amfani da shi anan to gaskiya
su wannan sai an bauta sosai
yawa to hadda ta gaskiya
ba wai hadda ta musabaka
ba yawa ba hadda kawai wanda mutum zai je a ce shi kenan yayi na dai ko yayi kaza hadda gaske su
hadda ta ilimi
yawa hadda ta ilimi irin wanda magabatan mu suke yi ko kuma irin wanda ake yin ta a tsangaya
wanda za a ci
yawa a dandace mutum
yawa
yawa mutum ya dandaku ya dandaku
kan zo ai kwarkwata ta
wanda sai komai to irin
ta wanda da ana ganin ma bai yi kai ta in ba
kai gaskiya kwarai to irin wannan hadda ake suke bukata sharadin mufassiri na alqur'ani wanda zai dauki littafin Allah da kansa ya fassara to bayan nan kuma sai ilmoman da suke da alaka da alqur'ani ilmoman da suke da alaka da alqur'ani gaskiya malamai sun yawaita su al-imam ibn al-arabi al-maliki rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa qanunut ta'wil ya kai ya faɗi cewa sun kai wajen 30,000
ilmomi
hannuna al-fununul muta'alliqatu bil qur'an ko al-ulumul muta'alliqatu bil qur'an
30,000 alaka
su 30,000 haka ya faɗi a cikin kanunin ta'wil nata sun kai 30,000 amma al-imam al-imam Burhanuddin Az-Zarkashi Badruddin Az-Zarkashi a cikin littafin sa al-Burhan fi ulumil Qur'an to shi ya takaita su ya kawo su kusan sun kai fannuna kusan 400 wanda suke da alaka da al-Qur'ani sanin me wace sura wace aya ce wace sura ce makkiya wace ce madaniya wacce ce aka so kama manzo Allah sama fi abin safariya wacce ce hadariya wacce ce layliya wacce ce nahariya irin wannan duka ilmoman sanin abin da ya shafi na ayar da ta goge wata da ayar da aka goge ayar da aka saki ma'anarta a matsayin mutlaka da kuma ayar da aka takaita ma'anarta muqayyada ayar da aka game hukunce-hukuncenta da kuma ayar da aka keɓe su hukunce-hukunce a cewa to al'am wal khas na alqur'ani sanin wannan da sauran fannonin da suke da alaka da alqur'ani asbabun nuzul al-dhamair al-izhar wal-idmar wani zubin a faɗi suna a ce inna allaha wani zubin a ce innahu yawwa duk irin waɗannan ana da buƙatar su al-ulumul muta'alliqatu bil qur'an wa ma aktharaha suna da yawa ko suka ce dole sai mutun ya ba da kansa ya zauna ya koyi waɗannan karatuttuka kuma alhamdulillah malamai duk sun yi rubuce yanzu misali a ce mutun ya samu waɗannan littafai guda biyu ya karanta littafin al-burhan fi ulumil qur'an na zarkashi da littafin al-itqan fi ulumil qur'an na asyuti wannan littafin sun ishi mutun gaskiya fi sabilillahi zai fita da ma'arifa
makamar imomin da
suke da abin da ya shafi abubuwan da suke da alaka
da ya samu malami da ya san
yawa ya zauna gaban malami ya karanta yayi nazari akan su wannan sun ishi mutum kafin su kuma akwai kanana-kananan su irin su at-tahdhib fi usul at-tafsir na shi al-imam as-suyuti da littafan waƙe-waƙe nin al-doktor Sa'ud al-Shuri yana da al-habib
alfiya ce ita kokon
bai kai ba baitota ne ba su kudari da wani abu
ba ya karara ma ce ba
ga na zamzami ita ma sannan shi Shuraim da kansa yayi makansa
shirin shi Shuraim wannan da ake
jin shirin liman dai liman dai limamun karami wanda ya ritaya kwanan nan yawa
ba shi ma ba dama ne
kwarai sosai sosai to wannan littafi nasa gaskiya yana da kyau sannan akwai wani matashi da shi ma ya rubuta wata manzumar sa ta kai wajen kusan baitu ta 250 ita ma akwai ta wannan duk suna da fa'idoji sosai mutun ya zauna ya karanta su a gaban malami inda yana son ya zama mai tafsiri domin sanin ilmomin da suke da alaka da alqur'ani ka gangara irin abin da ya shafi alqira'at nan muna dunkulis ne ba za mu kawo su kamar da Imam Suyuti ya ambata ba ilmul qira'at
na'am
qira'o'in alqur'ani na farko ya san kira'o'in da aka tabbatar da mutawatirai ne sannan kuma ya san kira'o'in da suke shawazi kira'o'in ne wanda suke shazzai da kuma tasirin kowace kira'a a wajen fassara
wanda yana da bambancin da suke aikarwa
da bambancin da suke wajen istinbatun hukunci to duk wannan mutum yana da buƙatar a ce ya tsaya ya koyi waɗannan kira'at alal aqalli mutum ya koyi waɗannan kira'o'in bakwai ko kuma goma kira'o'i bakwai ya itimadi da littafin al-imam ash-shatibi hirzul amani wajhut tahani ya ishi mutun ya karanta wannan kira'o'i guda bakwai sannan kira'o'i guda goma ne ya dauki taibatul nashr fil qira'at al-ashr na al-imam ibn al-jazir mutun yayi da kuma shuruh din su ya dauki sharhi koda sharhi dai dai mutun ya karanta al-imam ibn al-jazir yayi sharhin kansa da kansa an-nashr fil qira'at al-ashr
na'am
sannan shi ma a
al-Imam
Shatibi shi ma ga sharhuhan da aka yi masa nan kamar littafin Abdul Fattah al-Qadi al-Wafi yana da kyau daga cikin shuruh da aka ma abin nan ko Sirajul Qari duk waɗannan shuruh ne na al-na Hirzul Amani
wato wanda bayan ka koya gaban malami kuma zaka zo kai nazari ka bi sawun su dan fahimtar abubuwa sosai
babbar fa'idar ita ce ba sai mutun ya zama a ce ya kware sosai a'a ya san bambance furushul huruf
na farshul huruf
ya san usul na qira'a da kuma furushul
huruf
yawa
usul da qawaid da kowace riwaya ko qira'a
shike
da kuma furush
ne yawa mutun ya san waɗannan saboda tasirin su a tafsiri yanzu misali ko da tafsirin malam abakagun mutum ya dauka malam ya ci a cikin muqaddimas aradul azhan ai cewa zai kawo riwayar habs domin ita ce riwaya sha'i'a a garuruwa to amma kuma zai hada ya rika kawo riwayar wahsh to kagan sannan malam abdullahi gondu a cikin littafin sadiyatu ta'awi ai shi ma yakan kawo ikhtilaful qira'at a cikin tafsirin nasa in ya kawo zai ce to wane ga kuma yadda ya karanta domin fitar da tasirin bambancin wannan qira'a ko farshul harfi din da kuma wancan wanda kuma wancan qira'a wajen fitar da ma'ana da istinbati na hukunci a cikin alqur'ani mai girma to wannan ilmomin da suke da alaka da alqur'ani kenan a takaice kai akwai wadanda suka faɗi cewa hadda tajwidi
tajwidi wannan
kwarai tajwidi wannan nan da ake yi wannan tajwidi sun nunin sake na da tajwidi da waye da waye da waye da suwaye da waye
shi babu kan mutun yare na shi
kan mutun yare na shi abin da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma domin duka ilmoma ne da suke mu alqur'ani hidima shi kuma mai tafsiri su yake ya fito da manufofin Allah madaukakin sarki da ya kunsa su a cikin littafin sa daidai gwagwadon iyawarsa a bisa ka'idojin da malamai suka tabbatar wannan na farko ce
ilmumin alqur'ani
ilmumin alqur'ani mutum ya zama alal aqalli yana da ido a cikin alqur'ani abinda ake cewa ulumul qur'an ya zama yana da wannan to na biyu shine ulumul hadith to anan ake kada masa ulumul hadith
Allah ya gasa
saboda bai yiwuwa mutum ya dauki alqur'ani mai girma ya fassara da ka ko kuma ya fassara yadda yake so dole mutum yana buƙatar tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai gaskiya suna faɗi suna cewa asalin batar mutane wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci kungiyoyin bata ne na bid'o'i ahlul
mu'tazila da
sun bata ne wajen aje tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki abinda molan kansu ya faɗa musu to dole mutum yana buƙatar sanin alqur'anin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya su da dirayarsa san wannan malaman mu me yasa suka rubuce akan asbabun nuzul mafi yawanci asbabun nuzul daga wa ake jin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabban sa yau wasu ba da labari su ce kaza ya faru shi yasa aka saukar da aya kaza tambaya aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yazo yayi bayani akan kaza ko kuma manzon sama yayi takririn aya kaza ya tabbatar da hukuncinta to hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koye shi da sanin ilmomansa anan wasu daga cikin malamai suka ce nan mutum zai iya zama muqallidi yauwa fage ne mai zurfi a cikin malaman mu wanda suke tafsiri na taba sauraron wani malami yake cewa yake cewa in zai yi tahdhirud darsi zai shirya tafsiri to sai ya kira wani abokin shi kuma kwararre ne hadisi ilmin hadisi sai ya ce masa ga hadisi kaza dan Allah ne hukuncen su in abin ya shafi sira sai ya karan ya faɗa masa sai ya tabbatar masa sun inganta ko ba su inganta ba
sai ya ware
masu kyau ya
aje saura
to kaga wannan yana da tasiri domin an shigar a cikin tafsiri na alqur'ani da girma ababan da ba su inganta ba da yawa daga cikin abubuwan da aka shigar akwai hadisan fadailus suwar wanda wasu malamai sun sa ma kansu ka'ida in za su rubuta tafsiri to kowace sura sai sun bude ta da hadisin falalatta to irin su al-qadi al-baydawi da makamantansa to irin waɗannan irin su al-wahidi to irin wannan kaga mutum wajibi ne mutum ya zama ya san ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da wata jaka wacce ta cika da sanin hadisan su kansu sannan kuma ya zama yana da wasu wata jakar a gefe guda ita kuma ta kanikancin waɗannan hadisan shin waɗannan hadisan da ya tara sun cancanta ya amfani da su wajen tafsirin alqur'ani mai girma ko ba su cancanta ba a wajen faɗin falalar sura a wajen fassara kalmomi abinda zai ba mutum ƙarfin gwiwa a game da wannan kusan duk littafan mu na sunna sai da suka ware kitabun tafsir farawa da al-jami' as-sahih na al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yana da kitabun tafsir kuma kitabun tafsir yana cikin kutub da wato littafan da suka kwashi kaso mai tsoka a cikin sahihul bukhari ya kawo su abin zai burge mutum bayan hadisan manzo sama da maganganun sahabbai har da maganganun malaman lugha suke al-imam al-bukhari ya yawaita kawo su a cikin wannan kenan da kuma malamin muslim
hadisan abin nan fato misali kamar kisoshin labaran mutanen da
annabawa
da al'ummomi
su za mu zo kansu isra'iliya ta ba yauwa za mu zo kansu
daga suna da farin jini
sosai to ga su sannan al-imam muslim shi ma haka yana da kitabun tafsir al-imam tirmidhi akwai kitabun tafsir a cikin jami'ut tirmidhi to duk waɗannan ababan suna shaida akan yadda ke nuna muhimmancin ilimin hadisi kenan a game da malamin tafsiri
wato shi malamin tafsiri kenan ba zai kebanta yace shi malamin tafsiri bane ba ruwan shi da sauran
gaske
so kuma da sauran malamai kana iya kebanta kai kace kai malamin tarihi ne ba ruwanka da wata harka
duk da shi kanshi din ai khuz min kulli shay'in shay'a
ko haka ne ba maganan irin wato irin tsarin nan da boko a ce ni specialist ne
al-ulum yusa'idu ba'daha ba'dan
na'am
ya musulunci ilmo ma wani na taimakon wani kafin mutun ya takhassusi musu ya zama tafanni
haka
mutun zai yi tafannuni to daga baya kuma sai ya zo sai ya tsoke
ya tsoke
yawa sai ya zabi daya ya karar da rayuwarsa kuma akan wannan wannan magabata da malamai duk suna bada shawara kan wannan kuma suna karfafa har ma in mutun ya kalli tarihin zai kaman ta zama ta kaida a rayuwarsa yanzu aka ce Ibn Hajar rahmatullahi alayhi da yawa wasu kawai sun dauka malamin
hadisi
ko babban alƙali ne
kwarai kuwa ko malamin tarihi
babban alƙali a cikin malamin luga malamin kaza shi yasa mutun ya ce mutun ya dauki Ibn al-Qayyim
sosai
kagan mutun ya kalle zai ta kowane malami ne na aqida kawai ko kowane malami na zuciya abin da ya shafi cututtukan zuciya to malami ne na luga kaga Imam Musyuti sai da ya kawo shi a cikin a cikin tarihin malaman luga na
Bughatul Wa'ah
Bughatul Wa'ah sai da ya kawo tarihin sa a cikin a matsayin masanin luga ne to haka irin wannan mutum ya dauki irin su Al-Qadi Iyad sai ya dauka kawai kila malamin banda a shifa ba abin da yayi
ya san malamin kaunan manzo Allah
yawa fannin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai da alqifti ya kawo tarihin sa a cikin imbahur ruwa wanda tarihin malaman luga ne da nahwu da tasrifi da adabi
ya kawo tarihin malamai
yawa
bayan nan haka suke da wannan sala
suna da wannan in suka fadada sai kuma sai su zo su tsuta kansu a wata
yawa
a wani lungu fara daya shi kenan saboda lungunan na da yawa to wannan hadisi kenan a karkashin abin da ya shafi hadisi abin da ka fada na isra'iliyat kistoshin waɗanda suka gabace mu ya malamin tafsiri zai yi mu'amala da su ya zai yi mu'amala da su kaga duk waɗannan akwai su shi yasa al-imam ibn kafi a muqaddimat tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim sai da ya shimfida akan isra'iliyat wa kaifa yata'amalu ma ahal mufassir likitabillah mutumin da zai fassara littafin Allah zai yi mu'amala da su ya ake samu su waɗanne ne suka inganta waɗanne ne ba su domin ba dukansu bane ba su inganta da yawa wasu an ce al-isra'iliya suna ɗauka cewa wani abu ne kawai da za a kwashe shi duka gabaki da zuba a bola a abokan da suka inganta akwai isra'iliya a cikin Bukhari akwai isra'iliya a cikin Muslim duk abin da aka ba da labarin shi na al'ummatan da suka gabace mu hadisin salasatul ladina awau ila gharin hadisi mashhuri hadisin tawassuli hadisi isra'ili ne wannan domin tarihin waɗanda suka gabace mu irin maganganun sama da za a ji a ce kana fi man kana qablakum rajulun kaga isra'iliya to wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba ya ake mu'amala da su wannan muqaddimat ta al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a tafsirin sa tana da muhimmanci sosai ya kamata a ce
suna zakata sosai
tafsiri a ce ya karanta ta kuma ya fahimce ta sosai kafin ya dole tafin Allah ya ce zai yi fassarar sa to duk wannan yana cin ilimin hadisi da ake buƙatar malamin hadisi ya zama ya san shi malamin tafsiri mutumin da zai tafsiri littafin Allah subhanahu wataala ya zama ya san waɗannan abu
aikin da yawa lagatu
warai da gaske
to mu dan tsallaka wani ilimin
munakkar to na gaba shine ilimin luha kuma alqur'ani Allah ya masa kirari ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan Allah ya sanya
alqur'ani
to gashi na to duk wannan Allah madauki ya tabbatar da littafin sa cewa balarabi ne wannan ya kawo malamai suke bincike a cikin ulumul qur'an shin akwai wasu kalmomi waɗanda suke ba na larabci ba a cikin alqur'ani hukuku ba su da sabanin da suke da tattaunawar da suke wadda kuma wannan wani fanni ne sun kawo misalai irin su mishka kalmar mishkatu da makamantansu duk sun kawo su a matsayin cewa larabci ne ko ba larabci ba ne to larabci wajibi ne ga mutumin da zai dau littafin Allah subhanahu wataala alal aqalli a ce nahwu malamin tafsiri mutumin da zai tafsirin alqur'ani ya zama
yana da ido
akan irabi ba matsalar sa bace
na'am
yana da ido akan ka'idoji na nahwu ya ake gina kalma wace kalma ce in aka dauke ta aka gabatar da ita akan wace ba za ta dauka ba ya ake ya larabci yake hada kalmomi at-tanzimul qur'ani ya ake ya qur'ani ya siyasin qur'ani yake wa zubun zancin al-qur'ani ya yake ya za a yi mutun ya iya fito da shi kwakwalwar shi ko zuciyar shi su iya bashi cewa gashi nan tsarin ya tafi a tsare mai ban sha'awa to nahaw tasrifi jujjuyawa kalmomin alqur'ani waccan kalmar daga ina take waccan kalmar daga ina take ba zo a tarifin da muka yi na tawili muka ce asali biyu ce ibtida'u shay'i da intihau awwalu awwalu shay'i awwal thani thalis sannan kuma at-tawil aqiba kenan intihai to duk wannan kuma kalmomi ne da suke cin alqur'ani abin nan kalma sahira sinun khami dugu da ra'u ya take zuwa a cikin fattakhastumuhum sikhriyan liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya to wancan sukhriyan wannan sikhriya me ma'ami bambancin su tasrifi shine ilmu saf shine zai fito ma da mutum ma'anar wannan ya iya gane me ake nufi da su sannan na uku a karkashin wannan shine as-sawwa lughawiyya da kalmomin da sanin mutum ya san ma'ano ya san kalmomi su a kankansu ba yadda ake tsago su ba
wato vocabulary
yawa su vocabulary na larabci mutum ya zama yana
da malaka
yawa ya san su sosai kowace kalma ko kuma da yawa daga cikin kalmomi da an ambata ma mutum to ya san ma'anarta da kuma yadda ake amfani da ita a ciki sannan kuma sai ilimin adabi wato abin da ya shafi al'adun larabawa al'adun larabawa da kuma yadda suke amfani da harshen su domin al'ada ba a raba ta da harshe
haka ne
harshe bai rabuwa da al'ada dole mutum ya san tare da yawa daga cikin abin da ya ja mana banna ko ya jawo banna akai ta wannan abubuwan wancan mutumin na Kano wanda aka kama shi aka daure
shi
to da yazo ya taban nasa cikin matsalolin da in ka kalle zaka san bai san al'adun Larabawa
yana dabbaka al'adun mutane
yawa
inda yake rayuwa
kawai garin shi shi yake kallo ko aka ce zai dauki wannan ya aiwatar da shi akan na sosan shi
abinda ake kallo a garin su mara kyau to dole a kalle shi a haka ma a wani zamani can a wata al'umma can daban
da yawa na kan buga madalibai misalin wannan da hadisin manzo sama dake cikin Bukhari manzo sama yace inna mathali fikum mathalu an-nadhiri al-uyan misali na a wajen ku kaman misalin mai gargadi ne tsirara
da halala ku ce
to ya mutum annabi sama ya fadi yana cikin Bukhari to me ake nufi malamai sai suka ce wanda bai san adabin larabci ba zai iya fahimtar wannan ba balarabe idan ya ga wani abu na tashin hankali a bayan gari to sai ya cire kayansa a jahiliya ya cire kayansa sai ya shigo gari babu tufafi a cikinsa to da singen shi to ba wanda zai karya tashi abu na farko da zai zo musu a shi ma sha da kyar
ga
shi ko kaya baku a jikinsa
duk abin da ya faɗa
ba duk abin da zai faɗi to sai manzo sama tunda kalmar su tun al'ada su ce wannan sai ya dauko ta sai ya ce ni a wajen ku bai kamata ku ƙaryata ni ba
kamar yadda ba a ƙaryata
ni kamar yadda ba ku ƙaryata an-nadhirul uryan in yazo ya ce muku ga maharana a bayan gari za su shigo su darkake ku kuke gazgata shi to ni ma matsayina a wajen ku haka domin ni abinda nake muku gargadi akai yafi wancan abinda yake muku gargadi shi yana muku gargadi ne kan cewa ga magabta nan sun zo mahara za su darkake gaban
kuna ga mu
ku wutan lahira nake muku gargadi akai to wannan sai mutun ya fahimci adabi adabin larabci yana da tasiri a wajen fahimta alƙur'ani
wannan ganin alƙur'ani ta malam ban katse ka ba wannan ya daga cikin abinda zan iya cewa mafi yawan masu tafsiri suna da karancin bashi muhimmanci ana ganin wata sabga ce kawai ta ƴan boko ko ƴan baruwa na da Allah
to kaga ba daidai bane wannan ai ba zai yiwu ba shi yasa duk lokacin da mutum ya rena wani ilimi
to zai bashi
mamaki zai zo nan gaba kuma ya ga muhimmancin sa zai shiga wata da'ira zai shiga wata wani lungu ta sarkake da za ta nuna masa cewa wannan ilimin shine zai warware masa abin da yake nema a wannan lokacin to gaskiya adabi yana da tasiri matuka sosai gwagwadan san gwagwadan mutum ai da adabi akwai kissa duk da sanadinta yana da rauni abin da Nafi'u al-Azraq kissa sada Nafi'u al-Azraq
al-Harij
yawa shugaban yan azariqa khawarijawa zaman zuwan da ya tattauna da Ibn Abbas kissa tana da rauni amma dai abin yana da ban sha'awa kuma yake kama da gaske
masailu Nafi'u al-Azraq
yawa to wannan baitota da Ibn Abbas aka ce ya rika buga masa misali da shi yazo ya tambaye shi ya ce masa kalmar wasila da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wattabu ilayhi wasilatu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun sai yace mal wasila sai yace al wasilatu al hajat yace me ake nufi da wasila da Allah yace wattabu ilayhi al wasila sai yace bukata sai yace wa hal ta'rifu al arab dhalika fi kalamiha la raba sun san wannan a cikin maganganun su sai yace amma sami'ta an tarata yaqul inna ar-rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khudhuki taqahudi wa takhaddadi kaga lahum ilayki wasilatun
ay lakum ilayki haja
lakum ilayki haja to haka yake ta kawo masa kalmomi gharibul qur'an kalmomin da suke baki wanda suke bukata a fassara su a cikin alqur'ani na kawo masa yana kafa masa hujja da baitota na larabci to su kuma baitotan larabci ai a adabi ake koyon su to wannan yana ana da buƙatar sama da mun tafsiri yana da buƙatar wannan shi yasa zamu ga malaman mu da suka yi rubutu zaka ga bini zaka ga suna ba wannan muhimmanci
gaskiya ne
anan shi yasa zamu ga hatta tafsiri ma sai da malamai suka ware suka yi rubutu akan tafsiri ne wanda yake ba lugha muhimmanci a fannin harshen larabci a fito da sirrin harshen larabci da ke cikin alqur'ani mai girma
haka
kuma ba ta sun yi rubuce akai wasu kuma sun rika ɗibowa suna sa a tafsirin yanzu al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Jami'ul Ahkam al-Jami' li Ahkamil Qur'an ba fiqhu kawai ya ba muhimmanci hadda masail na lugha
yana yawan kawo masail na lugha kware
da banda ko irin su Abu Hayyan al-Andalusi a cikin al-Bahrul Muhit wanda shi zallar tafsiri ne ma na lugha wanda irin su Zamakhshari ba Mu'tazili wanda shi nashi tafsiri ne bayani na balagha
shi kan shi Ibn Kathir ma ba shi bayani
wa shi ma Ibn Kathir gashi zai baka aqida safiya lafiyayya aqida ya baka mas'alolin
fiqh
ya kawo maka tarihi ya taqiqin hadisi
duk a ciki amma kuma ba a bari shi bayani
wannan lugan ma sai ka ga ya kama bai
ka samu wata fa'ida ma da zaka neme ta
aziza ba wani kwarai khabayiz zawaya
wato dai kenan kusan wannan abu ne sananne a al'adar ba
kwarai da gaske
daga baya ne aka samu wannan ta kawo su
kwarai to tafsiri ne mai kula da lughal abu harshen larabci wani shishike ne daga cikin shikashikai na tafsirin alqur'ani mai girma wanda bai iya yiwuwa a ce mutum ya tafsiri wanda yake sanya kubuta tafsiri lafiyayye a ce kuma mutum ba gun shi da harshen larabci
kenan a irin wannan zamanin da zaka ga wani ma algata mallan yana zama ya tafsirin alqur'ani amma bai iya yin jawabi na larabci jumla goma lafiyayya
wallahi da matsala sosai
wannan ba karamin ta'addanci bane
wannan yana cin abin da ya shafe mu a kasar mu ina tuno wani labari da ake bada akwai wani limami daga cikin limaman mu da aka yi ya rasu Allah ya gafarta masa aka ce lokacin da za a yi interview na limanci mallam Abubakar Gumi shi ya shugabanci zaman sai ya musu wata dabara sai ya dauko takarda ya ba su ya ce kowa ya je ya rubuta hudu ba to shi kidai ya iya rubutawa dalilin da ya sa ya samu wannan matsayin to wannan amana ce gaskiya in Allah zai ce ya sauka da littafinsa da harshen larabci to wace hujja mutum yake da ita da zai watsi da harshen larabci ya ce shi ba gwan shi da harshen larabci har ma ya zama ana sukan ana ganin cewa harkar larabci harka ce ta wasu waɗanda ba su damu da addini ba daidai ba ne wannan tunanin malamanmu magabata malamai ne na nahawu malamai ne na lugha in mutum ya dauki al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi suna ganin shi wani mutum ne na daban a cikin ma harshen larabci al-Imam kai maganganun su ma mutum yana ji ai kai mutum ya san shi yasa wani da Abul Hasan Ali An-Nadawi yake fadi yake cewa shi a wajensa da za a bar shi littafan mu na nasusan mu da muke da su abin da ya shafi hadisi da littafin fiqh da waye da waye sun ishe mu mu koyi lugha nusus da muke nema na karantar da dalibai to zamu iya ciro su a cikin makarantar da su sannan manya-manyan malaman mu da ake da su muke da su sun ishe mu su zama udaba'u amma daga baya sai aka samu wannan alfisamun nakid din aka raba tsakanin lughar larabci da kuma abin da ya shafi darasin musulunci wannan kuma makirci ne na turawa da suka zo suka yi wannan muku muka bi su
yanzu muka dauki kamar misali ko da Malam Abdullahi Gondu
jibe shi na da kwarai
larabci
kwarai
da irin waƙe-waƙe
ɗan kwarai
to abu al'amarin da yana buƙatar wani sabon lalake alkatu mallan kai magana akan ilmomi yanzu a kallon guda uku kenan ko shi kan shi ilmomin alqur'ani ilmomin hadisi
lugha
ilmomin lugha
yawa muna dunkule su
ko za a bar magana akan ilmomi haka dan ka tsorata mutane da yawa sai mu sake
ba tsoratawa bane ana fadin abin da yake na hakika gara asan cewa aikin aiki
gara
mutum amana ci
zai shaba kanshi lafiya
sabila wasu malamai suna cewa mutum ya tsaya ya duba ya tabbatar da ba zai iya cika waɗannan ka'idojin ba to abin da ko da yaje ya nema ya koya ko kuma ya aje aiki
gaskiya ne musamman kasashen mu da babu wata raba hukumiya da za ta tantance ta ce sai wani
kuma azumi yazo kowa zaka ji azo a dauki radio za a sa gidajen radio za a sa gidajen television
mutane zamanin nan na social media ko ba san maka radio ba
da kanshi sai shi ke daki
ko
masallaci shi ke ne abun
sallah hadda mata in ta rasa miji ko ta kama tafsiri
usu billahi
lashkuta yawa masa albarka ina ganin zamu saurara a nan saboda yadda lokaci ya mana halin nasa amma insha Allah zamu dawo bayan wannan takaitaccen hutu dan sanya kasar da bi insha Allah saboda mallam ya ci gaba da tattaunawa algatu mallam zamu dakata nan saboda yanayin lokaci
babu damuwa
wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi